na tambayoyi waɗanda suka shafi addini da rayuwa ta kan lambar waya 0805554443, wato 0805554443, da kuma 0707778442, wato 0707778442, sai kuma adireshin imel na fatoyinrahma@yahoo.com, da kuma shafin fatoyin rahma da ke dandalin sada zumunta na Facebook. A yau dai muna Lahadi ne ta 30 ga watan Dhulqa'ada na shekara ta 1436, bayan jira na Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga garin Makka zuwa Madina, wanda ya zo daidai da 13 ga watan Satumba na shekara ta 2015. Kuma a yau ma muna tare da shi malamin namu a Dr. Sheikh Muhammad San Umari Jallemu, babban malami a tsangayar nazarin shari'a da addinin musulunci ta jami'ar Bayero da ke nan Kano, wanda kuma shi ne zai amsa muku tambayoyin naku. Suna na Sayyid Hassan, wanda nake kasancewa tare da ku a cikin shirin Sai ku biyo mu. Akramakallah, bismillah.
Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbatihi ajma'in. Bayan haka in uwa masu sauraron mu a wannan lokaci, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kamar yadda ajiya muka fara magana akan waɗannan kwanaki da za mu shiga na kwanaki 10 na Zulhijja na farko, waɗanda suke da falala da kuma irin abin da ya dace musulmi ya yi, mun karanta hadisin Abdullahi dan Abbas wanda Imam Bukhari ya ruwaito, wanda Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake cewa ma min ayyamin al'amalu الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. قال الصحابة: ولا الجهاد يا رسول الله؟ قال: ولا الجهاد إلا رجل خرج بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك بشيء. شوى باب وسكانك دا أيك كركي وأيك قليسك ما في سوى أقول أن الله تعالى كبر وأنك دا قومة sahabai suka ce har jihadi fi sabilillah, annabi ce har jihadi fi sabilillah, sai dai ga mutumin da ya fita da ransa da dukiyarsa bai dawo da komai ba. To wannan hadisi yana tabbatar maka da falalar waɗannan kwanaki, wato waɗannan kwanaki guda goma na farko. Akwai ayyuka da ake bukata a yi a cikin waɗannan kwanaki. Na farko, a cikin waɗannan kwanaki ake aikin hajji da umara, wanda shine mafi falalar abin da ake aikatawa a cikin su. Hadisai sun zo da yawa waɗanda suke nuna falalar aikin hajji da umara, falalar aikin hajji kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa al-hajjul mabrur laysa lahu jazaa'un illa al-janna, hajjin da yake wato karbabbe ko hajjin wanda aka yi shi ba tare da sabon Allah ba a cikinsa, to ba shi da wani sakamako sai al-janna. Akwai hadisi da Imam al-Bukhari da Muslim suka rawaito, Imam an-Nasa'i, wanda annabi sallallahu alaihi wa sallam yace al-umratu ila al-umrati kafaratu lima bainahuma wal hajjul mabrur laysa lahu jazaa'un illa al-janna, wato umara zuwa ga wata umara sukan kankare abin da yake tsakanin su, kuma hajjin da yake lafiyayyen hajji da babu sabon Allah a cikin sa ba shi da wani sakamako sai gidan al-janna. To abu na biyu kuma shine azumtar waɗannan kwanaki ko abin da ya yasar daga ciki. Azumi a cikin waɗannan kwanaki ba wani abu ne wanda aka keɓance shi da ambato ba, kamar yadda wasu da yawa daga cikin mutane in suka tashi yin tambaya akan ayyukan da ya kamata a yi a cikin waɗannan kwanaki goma, sai ka ji suna tambayar ka maganar azumi. Har ma wasu suka kai ga fahimtar cewa azumi shi ya fi komai ma lada, don haka sai mutum ya tambaye ka cewa me ya hukuncin yin azumi, tare da cewa hadisin da ya inganta a cikin Sahih al-Bukhari shine maganar ayyukan ƙwarai, al'amalu salih. Babu shakka azumi yana cikin al'amalu saliha wanda mutum zai iya yi, amma kai ya manta da cewa a cikin ayyuka na ƙwarai sallah tana gaba da azumi, sallah tana gaba da azumi, ko a cikin rukunan musulunci sallah ita ce a gaba sannan azumi ya biyo baya. Sallah ita ce wadda da yawa malamai ko ma magabata ce magabata sahabbai suka ittifaki akan barin ta kafirci ne. Sabanin azumi akwai sabani a kansa. To in har akwai wani abin da mutum zai yawaita yi a cikin waɗannan kwanaki ya fi samun lada shine sallah. To sai ga mutane ba a cika tambayar sallah din ba, a cika ma tunanin ai akwai sallah, akwai qiyamul layli na fulfulu a cikin waɗannan kwanaki ba, sai kaji ana ta maganar azumi azumi so idan mutun yayi azumi din babu laifi ba laifi yayi ba saboda shi ma ya shiga cikin al'amalus salihah annabi sallallahu alaihi wasallam ya ruwaito daga Allah ta'ala a cikin hadisul qudsi Allah yana cewa as-sawmu li wa ana ajzi bihi innahu taraka shahwatahu wa ta'amahu wa sharabahu min ajli azumi na wani kuma ni zan saka wa mai shi mai yin shi ya bar sha'awar sa da abincin sa da abin shan sa saboda ni annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisi sahihi yana cewa ma min abdin yasumu yawma fi sabilillahi illa ba'ada Allahu bidhalika al-yawmi wajhahu anin nari 70 kharifan babu wani bawa da zai azumi wato azumin yini daya saboda Allah face Allah ta'ala ya risantar da fuskar sa daga wuta da wannan azumin tsawon shekara wato tazarar tafiyar shekara 70 hadisi ne muttafaqun alaihi a cikin waɗannan kwanaki akwai azumin arfa akwai azumin ranar arfa ga wanda ba mahajjaci ba wanda yake mahajjaci shi ba a sunnanta mishi azumi a wannan ranar ba saboda ana buƙatar sai ya kasance cikin ƙoshin lafiyarsa da kuzarinsa da ƙarfinsa domin ya tsaya ya addu'a mai yawa a cikin wannan yini a farfajiyar arfa shi yasa ba a shar'anta yi wa mai hajji ba yin azumi a ranar arfa kamar yanda shi a wajensa ranar idinsa ce arfa ranar idinsa ce kamar da ya tabbata hadisin Uqbah ibn Amir wanda yana cikin sunan littafin sunan annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi ranar arfa a matsayin ranakun idi saboda haka shi ga mai hajji ranar idi ce ranar idi kuma ba azumi a cikinta to amma wanda bai samu zuwa hajji ba shi zai iya yin azumi kuma yin azumin wanda yana da lada kamar yadda hadisi ya tabbata cikin sahih muslim daga Abu Qatada radiyallahu ta'ala anhu annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa siyamu yawm arafa ahtasibu ala allahi an yukaffira as-sanata allati qablahu wa allati ba'dahu wato azumin ranar arfa ina fata da sa rai a gurin ubangiji ta'ala zai kankare laifin shekarar da ta gabace shi da kuma shekarar da ta zo bayan shi kaga wannan ba karamin falala bace ta yin azumi ranar 9 ga wata wato ranar arfa ranar da mahajjata suke hawan arfa sanan daga cikin ayyuka da ake yi a cikin waɗannan kwanaki 10 akwai kabbara da zikiri da ambaton Allah saboda fadar Allah ta'ala da yace wazkurullahi fi ayyamin ma'dudat ku ambaci Allah a cikin kwanakin nan kididdigaggo wanda an fassara ayyamin ma'dudat da cewa su ne al-ayyamul ashr kwanaki 10 na farko na wannan wata na Zulhijja wanda malamai sun ce mustahabbi ne yawan ambaton Allah subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illa wallahu akbar da istighfari a cikin waɗannan abin a cikin waɗannan kwanaki akwai hadisin da Imam Ahmad ya rawaito daga Abdullahi dan Umar cewa akwai magana a cikin isnadin sa yana cewa ma min ayyamin a'zamu inda Allahi wala ahabbu ilayhi al'amalu fihin min hadhihi al-ayyam al-ashr fa'akthiru fihin min at-tahlil wat-takbir wat-tahmid to babu wasu kwanaki waɗanda ayyukan Allah suke da girma kuma fi soyuwa zuwa gare shi kamar waɗannan kwanaki guda 10 ku yawaita hailala a cikin su shine la ilaha illallah ku yawaita kabbara ku yawaita hamdala shine alhamdulillah saboda haka yin wannan yana daga cikin abinda ake bukata ayi a cikin wannan watan Imam al-Bukhari ya rawaito a cikin littafin sa daga Abdullahi dan Umar da Abu Huraira cewa sun kasance suna fita kasuwa a cikin kwanakin nan 10 suna kabbara mutane kuma suna jin kabbara su ma suna kabbara wato kamar suna tunatar da mutane cewa waɗannan kwanaki kwanaki ne da ake son a riga ambaton Allah a cikin su don haka suka shiga kasuwa sai su riga kabbara mutane in sun ji kabbara su ma sai su riga kabbara da kabbara su hakanan Ishaq ya rawaito cewa fuqaha'ut tabi'in radiyallahu ta'ala anhu sun kasance suna fada a cikin waɗannan kwanaki sun kasance su kance Allahu akbar la ilaha illallah Allahu akbar lillahi alhamd kuma ana son a riga daga miliya lokacin da ake yin sa a kasuwa ne ko a gidaje ko akan hanya ko a masallatai saboda Allah ta'ala ya ce wa litukabbirullah ala ma hadakum amma ba a shar'anta a hadu ayi group ana bayarwa wani wannan bayarwa wani na aishi ba wannan baya daga cikin abin da ya zo daga aikin magabata, ba a roto irin haka daga aikin magabata ba. Sunna shine kowa ya shi kadai, sunna shine kowa ya shi kadai, ba wani ya tarbi lumfashin wani, wasu ba yana ba su suna an shi. A cikin abin da ya kamata mutum ya yi a cikin irin waɗannan kwanaki, in ya kasance mutum ne mai saban Allah ya tuba, ya tuba ya bar abin da yake na saban Allah, domin ayyukan da zai yi su zama sanadiya na samun gafarar sa da rahama. Saboda su saban Allah wani abu ne da yake jawowa Allah ta'ala ya nisanci bawa, ko Allah ta'ala ya nisantar da bawa daga rahamar shi. Da'a kuma wani abu ne da yake jawo kusancin bawa zuwa ga ubangijinsa. Hadisi ya tabbata a cikin sahih Bukhari da Muslim, hadisin Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu, da yake cewa Annabi sallallahu alaihi wa sallam yana cewa inna Allah ya gharu wa ghayratu Allah an yati almar'u ma harrama Allah alayhi. Allah ta'ala yana kishi, kuma kishin Allah shine bawa ya kasance bawa ya rika aikata abin da Allah ya haramta masa. Sannan sauran ayyukan nafilfilu na ibada kamar sallah da sadaka da warni da kikkiawan abu da hana mummuna da sada zumunci da karatun alqur'ani da taimakawa gajiyayye, duk waɗannan ayyuka ana son a yawaita su, saboda duk suna cikin al'amalus saliha. Saboda haka Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce al'amalus salihu fihinna, bai takaita abin akan wani aiki keɓantacce ba, kamar yadda wasu ke zaton sai azumi. A dukkan wani aikin da yake aikin alkhairi ne, aiki ne as-salih, aiki ne mai kyau, to mutum ya yi shi musamman a cikin waɗannan kwanaki zai samu ladansa sosai. Kuma su kabarbarin da muka yi magana ba wai lalle sai a bayan salloli ba, a kowane lokaci, kamar da muka ji cewa Abdullahi dan Umar da Abu Huraira sukan shiga kasuwa su yi da mutane su ji su ma su koyi da su. Sannan cikin abin da aka shar'anta a cikin waɗannan kwanaki shi akwai layya. Akwai layya a cikin kwana na goma da sauran ayyamu tashrik, wato ana yanka abin layya a rana ta goma ko rana ta 11 ko ta 12 ko ta 13. Wannan sunna ce da Annabi Ibrahim alayhis salam ya sunnanta lokacin da Allah ta'ala ya fanshi ɗansa da rago wanda yake mai girma. Kuma ya tabbata Annabi sallallahu alaihi wa sallama dhaha bi kabshaini amlahaini aqranain zabahahuma bi yadihi wa samma wa kabbara wa wada'a rijlahu ala sifahihi ala sifahiha. Annabi sallallahu alaihi wa sallama yayi layya da raguna guda biyu kosassu masu kaho, ya yanka su da hannunsa, yayi bismillah ya kabbara, ya sa kafarsa akan wuyansu lokacin da zai yanka. Imam Muslim ya ruwaito daga Ummu Salama radiyallahu ta'ala anha, take cewa Annabi sallallahu alaihi wa sallam yana cewa idza ra'aytum hilal dhulhijja wa arada ahadukum an yudhi falyumsik an sha'rihi wa adfarihi. Idan kuka ga jinjirin watan Dhulhijja, wato idan watan Dhulhijja ya tsaya kuma ɗayan ku yana nifin yana da niyyar zai yi layya, to kada ya aske gashin kansa, kada ya yanke a kaifarsa, kada ya yanke farcensa. Saboda haka sunna ce ga wanda zai yi layya, idan waɗannan kwanaki suka wannan wata ya shigo, to kada ya aski, kada kuma ya abin nan, kada kuma ya cire abin nan ya yanke a kaifarsa. Wannan in shi zai yi layya, amma in ba shi zai yi ba, yi masa za a yi. Kamar miji ne zai yi wa matarsa da ƴaƴansa, to su za su iya yi, za su iya taɓa gashin jikansu, za su iya ainihin yanke a kaifarsu. Wannan hukuncin ya shafi wanda shi ne zai yi layyar, kuma domin ya kwatanta shi da wanda zai yi hadaya. Allah ta'ala ce wala tahliqu ru'usakum hatta yablugha al-hadyu mahilla, ba laifi da mutum zai yi layya ya wanke kansa, ya cucuɗa kansa, ko da gashi zai faɗi lokacin wanke kansa, wannan ba shi aka hana ba. Abinda aka hana shi ne ya sa aska ya aski kansa, ko ya sa wani abin aski ya kawar da gashin kansa, ko ya sa aka yi fassa, ko ya sa abin yanke farce yanke farcensa. sannan daga cikin ayyukan da ake a cikin wannan kwanaki goma akwai sallar Idi, kuma yana da kyau mutum ya yi kokarin halarta sallar Idi. Wasu daga cikin malamai sun tafi akan wajabcinta, da dama kuma sun tafi akan cewa sunna ce muakkada zuwa sallar Idi. Mutum ya je domin ya halarci wannan sallah, ya kuma saurari hudubar da za a yi a cikin wannan rana, ya amfana da abin da zai ji. Kada kuma mutum ya riki wannan rana, rana ce da zai fadada wajen saban Allah kamar yadda wasu ke yi, maimakon ya zama rana ce da za su yi wa Allah godiya da ya ni'imta su, ya hore musu wannan lokaci da za su yi ibada, su kara samun kusanci ga Allah, sai su yi amfani da wannan dama wajen saban Allah. Aiji irin kaɗe-kaɗen da Allah ya haramta, da rere da Allah ya haramta, wasu ma su sha abin da zai tafiyar da hankalinsu. Aje a yi jakuɗaɗɗiya da maza da mata, duk wannan abu ne da ya kamata musulmi ya guje shi, ya sanya wannan lokaci, lokaci ne da zai ribace shi wajen neman yarda Allah da kusanci zuwa gare shi, ba da saba masa ba, da biyayya ga shaidan. Saboda haka mutum ya yi amfani da wannan dama wajen Allah ta'ala ya gafarta masa abubuwan da ya gabatar na laifuffuka wanda ya sani da ma wanda bai sani ba. Allah ta'ala ka samu dace.
To amin sun abin tambayar mu ta farko a wannan rana ta zo ne daga Bisram Bello M Bello Unkugu, yake cewa malam mutum ne ya kasance duk lokacin da ya ga alma alwalai ta da sallah sai ya rika jin kamar yayi hutu. Malam menene matsayin sallarsa?
Idan ya kasance ji yake kamar yayi, to kada ya yanke sallarsa sai idan ya ji fitar rihi din ko kuma ya ji wato warinta. Amma kawai idan zuciyarsa ce take saka masa, to kai ka tsatsi ibadarsa. Wani hadisi ne tabbata na Annabi sallallahu alaihi wasallam ce idan ɗayan ku ya ji wani abu a cikin sa ya rikitar da shi, shin wani abu ya fita ko bai fita ba, Annabi ce to kada ya fita daga sallarsa har sai ya ji sauti ko kuma ya ji rihi, wato ya ji warin abinda fitar wani abu daga cikin sa. So baya yanke abinda yake yakini saboda wani abu da yake shakka.
Sai Siraju Abdullahi Foli yake cewa malam yau kunci matar da mijinta ya rasu ko sati ba yi ba, tace tana bin sa kuɗi.
To me ba wani laifi dan tace tana bin sa kuɗi, musamman ma a dauke masa bashi, domin yana daga cikin abin da ake so a gaggauta yi wa mamaci bayan an yi masa kafani, an masa jana'iza. To cikin abin da yake na gaggawa da ake so a yi shine a fitar a biya basussukan da suke kansa, haka in ta faɗa ta taimaka masa domin a sauke masa wannan nauyin. Haka ba laifi ta yi ba, ta ma yi ihsani ne, ta kyautata, haka kuma ya kamata.
Sai sakon Kabiru ɗan Babalin Goruwa yake cewa malam da Allah yana so ya mishi ƙarin bayani game da Ka'aba da akan zana ana yi wa alazai wato gwaji, domin wasu suna yin zance kala-kala a kai, ina son bayani akan haka.
To ina nufin watakila yana nufin a gina ta ba zanawa ba ko? In zane ne wannan ai da sauki. Malamai sun yi ta tattaunawa akan wannan, kuma da jimawa wasu kasashe suna irin wannan, kamar mutanen Malaysia, suna wannan mutanen Sudan, suna wannan mutanen Morocco, aka dai wasu kasashe wanda har ma ta kai mu ma nan ake yi. Manyan masana sun yi taro na jin a shekarar 1992, hijira 1412 da kuma 2004, wato hijira ta 1425 Majma'ul Fiqhi, wanda ake abin da ake yin taron a Makka. A waɗannan shekaru duk sun tattauna mas'alar, wanda suka fita da ƙudurin hanawa cewa ya kamata a hana, musamman akwai saddu zari'a, saboda kada a fitar da girman Ka'aba daga cikin zukata. Idan zukata suka saba ganin wannan mujassam din, wato wannan bitumi da ake yi na Ka'aba, yau da gobe zai iya fitar musu da ganin girman ita Ka'abar a cikin zukatansu, musamman har ta kai ma ana yi, wasu suna yi, masu ajiyewa a gidajensu, wanda kaga wannan zai fitar da abinda Allah ta'ala yake so a girmama na sha'irullah. ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه saboda haka ya kamata ai abinda zai tabbatar da wannan shu'uri da musulmi yake da shi a zuciyarsa na girman Ka'aba ka a riƙa yin abinda zai kawo Ka'aba ta zama ba wani abu a wucinsa ba sannan abu na biyu gudun abinda zai iya zuwa ya komo bayan wani lokaci da za a iya dauka idan da za a samu irin wannan a wani guri ana zuwa ana wannan training za a iya zuwa wani lokacin da mutane za su maida wa gurin ma yana da wani tsarki na musamman saboda yau da gobe ba abin da ta bari ba iya zuwa wata al'umma din ko ya jikoki ko jikoki in an yi wannan har sau ka gani cewa wani guri ne mai tsarki tunda a can ake koyo aikin hajji sai ya zama na an wayi gari ana girmama wannan gurin to kaga don a toshe wannan kafar ya kamata a hana wanda malamai yana daga cikin abin da suka faɗa saddu zari'a wani abu ne mai muhimmanci musamman a fiqhul malikiya babu wanda suka fi fadadawa wajen hana wasu abubuwa saboda saddu zari'a ko da a farko zaka hararo cewa ai ba wani matsala to in akwai hange na nesa da za a iya hango faruwar matsala a nan gaba kuma a baya an taba samun irin wannan to sukan ce a toshe shi ta hanyar haramta al-qarafi a cikin karshen littafinsa al-fusul na fiqh na usulul fiqh ya tattauna akan wannan mas'ala ta saddu zari'a sosai kusan duk mazahib akwai saddu zari'a illa iyaka malikiya su suka fi tsanantawa akai sannan abu na uku wato shi aikin hajji din nan tunda aka shar'anta shi ake koyar da shi al'ummar farko duk sun koyi aikin hajji kuma sun je sun yi hajjin nan ba wanda ya buƙaci sai an gina masa wani irin sa a ƙasarsa an yi masa shi sannan zai koya magabata duk sun koya kuma haka aka yi ta al'ummar farko har zuwa lokacin da aka fara kirkiro shi wannan mujassam din shi wannan mutum to kaga inda a ce baya yiwa a koya sai da wannan to da ya kamata a ce farko ma tun farko an kawo wannan sannan abu na gaba akwai susutar da al'umma a ce ba za ta gane ya ake dawafi ba da bayani sai an yi mata butun-butumin Ka'abar an suranta ta da Ka'abar da zananta irin na Ka'aba din da kuma irin na Ka'aba sannan mutum zai iya koyon yadda ake dawafi ana akwai shashashantar da mutane ina ga ko yaro karami ka zauna ka gaya masa cewa Ka'aba ga yadda take kamar daki ne mai kusurwa hudu ana so a fara daga kusurwa da ake kira Hajarul Aswad in ka je zaka ganshi ga mutane ana tsayawa in ka zagayo ka dawo daidai gurin kai daya zai fahimta ba buƙatar sai ka sa shi yayi ihrami ya zo jikin Ka'abar ya zagaya sannan zai fahimci cewa ya ake yin dawafi duk yawanci wanda suka je suka yi haji shekaru da yawa da suka wuce ba wanda sai da yayi wannan dawafin ya iya malaman da suke koyarwa ko da suke koyarwa ba saba zuwa hajjin ba kuma suna koyar da aikin hajjin saboda haka akwai susutar da al'umma ma kace sai wannan sannan kuma yanzu an yi ci gaban da ba buƙatar kai butun-butumi kana da hotunan Ka'aba din a cikin hotuna na video da zaka iya dauka kayo ka sa mutane documentary film ma ne yadda ake aikin hajjin gashi nan a hakikance an dauko hotunan tun daga yadda mutum zai zo wurin ihrami da yadda zai je ya fara dawafi da yadda zai do an yi wannan document din so kana documentary film da kai amfani da shi sannan za ka yi amfani da zane ba sai ka yi mujassama za ka iya zanawa a jikin kan allo ɗalibi zai iya koya ta nan so waɗancan abubuwan da ake gudu su faru duk ba za su faru ba ka yi zane a jikin allo ka goya wa yara ka fita wani malamin ya zo ya goge kaga ba a tunanin bayan wasu lokaci za a zo ana ganin cewa wannan abu mai tsarki ne har ma har ta kai ga yin abin da bai kamata ba a gurin don an kauce mu wannan mahzuri shi yasa yawanci daga cikin malamai da suka yi fatawa akai kamar su lijnatud da'ima sun hana abin haka nan al-majma'ul fiqhi da yake makka wanda ya tara malamai na duniya daban-daban cikin waɗanda suka halarci shekarar akwai irin su mustafa zarqa malami ne na fiqhi a masanin fiqhi ne a mutumin siriya ne irin su bakar abu zair irin su dr yusuf al-qaradawi da suna cikin waɗanda suka yi wannan zaman. An tambaye Sheikh Salihu Al-Uthaymeen akan wannan ya hana ce akwai ma wasa da ibada, ce ayi mu ayi butuminta, akwai wasa da mashayir. Sannan an tambaye Sheikh Muhammad Al-Mukhtar Al-Faqih shi ma ya hana, ya kuma tsananta magana sosai, har ma yake nasiha ga waɗanda suke halatta wannan abin da cewa su ji tsoron Allah, kar su je gaban Allah Ta'ala da nauyin wani abu na al'umma a wuyansu. Saboda haka ba lallai sai an yi wannan ba, rashin yinsa ya fi alheri.
Sai tambayar Badamasi Hotoro shi kuma yake cewa malam yana son karin bayani akan salatu duha da kuma fallararta, dan yar samari a yanzu ba sai suna yi mata kallon wata ibada ce kawai ta tsofaffi.
To salatu duha, Nabi sallallahu alaihi wasallam ce salatu duha salatul awabin hina tarmudu al-fisal. Nabi ya kira ta da salatul awabin, sallar masu mai da al'amarin su ga Allah, sallaci ta masu mai da al'amarin su ga Allah. Kaga wannan falalaci ta ita wannan sallah, Nabi sallallahu alaihi wasallam ya sallaci ta kamar da yazo hadisin Ummu Hani, yayi sallah ya sallaci ta raka'a 8. Mutum idan yayi yana da lada, kuma salatu duha, salatu shuruq tana shiga cikin salatu duha. To lokacin da rana ta hudu mutum yana zaune inda yayi ibadar sa bai tashi, inda yayi sallah asuba bai tashi daga gurin ba, bayan rana ta hudu ta daga ta yi haske ya tashi ya sallaci raka'a 2, Annabi sallallahu alaihi wasallam tana daidai da umara. So kaga shi sallar walha tana da falala, cewa ta tsofaffi ce, kuma wani abu ne da shi na ji ya taba faɗa, ban taba jin wani matashi ya ce wannan na tsofaffi bane.
To sai sakon Umar tambari shi kake cewa ya jana cewa yawan karanta suratul Yusuf yana kawo wa mutum kwarjini, sannan kuma yana son karin bayani akan ayar cikin suratul Yusuf da suke cewa rabbika da ta tadinyan mulki wa lam tanimin ta'awilul ahadith.
To ban san wannan magana da yake faɗa ba cewa tana ƙara kwarjini ko tana ƙara farin jini ko wani abu, ban san wannan ba, ban san inda aka samu ta ba. Waccan aya kuma ƙarshen can ƙarshen suratu Yusuf, inda Annabi Yusuf alayhi salam bayan Allah Ta'ala ya haɗa shi da ƴan uwansa da iyayensa, ke cewa rabbi qad ataytani minal mulki wa 'allamtani min ta'wilil ahadith fatiras samawati wal ard أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. يا أبنجي قد آتيتني من الملك أكابان ملكي وعلمتني من تأويل الأحاديث كاسندني فسر المفلكي فاطر السماوات والأرض كيني مهك واندي كاجي وتويا واندي كاجي هل التسمي لكسا. أنت ولي في الدنيا والآخرة كيني مجب إن شاء الأمرين دنيا دلاهرة توفني مسلما كقربلينا إنا مسلمي وألحقني بالصالحين كما كرسك الدني كمتانا قلي. وانا الدعاء شيء النبي يوسف عليه السلام يي نقول دياغا الله تعالى دكما فاتن الله تعالى يكربلنسا إذا متوا ستازوا أبس مسلين باوي الدعاء يي الله يكشيشي با الدعاء يي إن واتو أجلن سيازو يموتو ينا مسلمي kuma Allah Ta'ala ya tashi shi cikin mutanen ƙwarai. Da addu'a ce da kowane musulmi yakan yi wa kansa, yakan yi wa ƴan uwansa, in ajalin sa yazo Allah Ta'ala ya karɓi ransa da imanin sa da musuluncin sa ya kuma tashi cikin mutanen ƙwarai.
Sai Abu Abdul Wahid Muhammad yake cewa malam mutum ne musulmi mahaifinsa Kirista, to ya mutu, akwai gado tsakanin su?
To jumhur, abinda jumhur suke cewa babu gado tsakanin musulmi da wanda ba musulmi ba, amma a mazhabar Abu Hanifa suna fassara la yarithul muslimu al-kafira wala al-kafiru al-muslim, cewa al-kafir anan ana nufin al-kafiru al-harbi, wato kafirin da ake da yake yakar musulmi, to ba za a gaje shi ba, amma ba kowane kafiri ba. Wanda wannan ra'ayi nasu ya samu taimakon wato goyen bayan wasu daga cikin malamai, suna ganin cewa idan uba ya zama musulmi ba, ɗansa ya zama musulmi, to kada a hana masa gadin ɗansa. In aka buɗe wannan, aka faɗi wannan, to zai hana kuma wasu su musulunta idan iyayensu na da kuɗi, don gudun kada iyayensu mutu a ce ba za su ci gadinsu ba. a cikin waɗanda suke da ra'ayin cewa ba kowane kafiri ake nufi ba, akwai Ibn Taymiyyah wanda ya yi hujja da wasu daga cikin ayyukan magabata wajen gadar da wasu daga da iyayensu suka rasu wanda kuma ba musulmi ba ne. Abinda zai warware wannan matsala shi ne batun wasiya. Shi su kafirai a addininsu babu wani gado sai wasici wasiya. Uba in zai mutu dukiyarsa wasiya yake ga wanda za a ba ga wanda za a hana. Saboda haka kaga ita wasiya ko ba sharadi ba ne sai ta musulmi ake karba. Saboda haka idan kafiri ko wanda ba musulmi ya zo mutuwa cikin ƴaƴansa ya wasiya a ba wani in har cikin ƴaƴan nasa da musulmi shi ma aka yi wasiyar a bashi zai karba. Saboda haka kaga babu ma matsayin maganar gado, bare har hadisin maganar gado ya zo. Su ba gado suke raba ba, wasiya suke, will suke. Saboda haka kaga ba wannan matsalar. Don haka idan mutum ubansa Kirista ne ya zo mutuwa ya raba abubuwan da yake da su, ya ce shi ma wani ɗansa musulmi a bashi kaza, zai iya karɓar kayansa don wannan wasiya ce ba gado ba. Saboda haka hatta waɗanda suka hana a samu gado tsakanin musulmi da wanda ba musulmi ba, su ba su hana a karɓi wasiya ba. Don haka wasiya ce ba gado ba, zai iya karɓa.
Sai saƙon Fahad Yusuf ɗan Dalama yake cewa shin ya halatta yarinya ta yi jayayya da iyayenta idan za su yi mata auren dole?
To iyaye suna da girma, suna da matsayi sosai da ya kamata ɗa ya girmama matsayin iyayensa. Ko da yana da wani haƙƙi a gunsu, to ya karɓe shi cikin lalama, ba cikin wato kakkausa murya ba, ko ɗaga murya ko nuna rashin ladabi. Ya bai kamata a yi mata auren dole ba, haƙƙinta ne ta zaɓi wanda za ta zauna da shi. Iyaye ba su da haƙƙin su tilasta wa 'yansu. Idan har suka ce sai ta auruwa ne, tana da haƙƙinta ta nuna ba za ta aure shi ba. Amma kuma nuna ba za ta aure shi ba ta yi cikin ladabi, ba wai cikin rashin ladabi ba, da jayayya da musu da maganganu irin wannan. Saboda neman haƙƙinta ba shi zai halatta mata ita ta shiga nasu haƙƙin ba.
To sai sako na gaba wanda ke cewa malam da Allah an haɗe sallar magriba da isha, to sai na riski ana sallar isha'i na rasa raka ɗaya, ya zan ci ko sauran? Sannan za ta iya koma magriba ne ko kuma tana nan a sallar ta na isha'i?
Baya da za a yi mai magriba ya bi sallar isha'i. Sallar isha'i raka'a huɗu yake, mai sallar magriba uku yake. Saboda haka ba su daidaita a sifa ba, kuma za a samu saɓani da saɓawa liman, tunda ba zai yi ya yi uku ba, ya yi huɗu kai ka yi uku, kuma ya zama na ka yi koyi da limaminka lokacin da ko ka bi shi lokacin da yake tashi zai ka ta huɗu kai ka zauna. Saboda haka in ka zo ka same shi yana isha'i ka yi magariba ka sai ka bi shi ka yi isha'i daga baya. Wasu malamai suna ga tartibin ba dole ba ne, in kana iya yin isha'i daga baya ka yi magariba, to amma kana gudun ko ka shiga cikin wani abu kana iya yin magariba ka daga baya ka zo ka yi isha'inka, amma ba za ka bi shi da niyyar magariba.
To sai saƙon Nazifi Bello yake cewa malam ya halatta a saida karan farauta ko na gadin gida?
Ya halatta a riƙe shi, amma bai halatta a saida shi ba. Sayarwa wannan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana. Na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an thamanil kalbi wa mahril baghi wa hulwanil kahin. Dai sai dai tabbatacce Annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana ci kuɗin kare. Kaga wanda zai sayar zai ci kuɗin ne, haka haramun ne. Ya halatta mutum ya rike shi don wannan, amma bai halatta a je mutum ya rike wannan sana'a ba.
Da sai saƙon Jamilu Rabi'u yake cewa shin ya halatta ya fifita soyayyar ɗaya daga cikin sabon Annabi sallallahu alaihi wasallam a zuciyarsa?
Ya fifita wanda Annabi ya fifita soyayyarsa ko? In ya haka ya yi koyi da Annabi sallallahu alaihi wasallam. An tambayi Annabi sallallahu alaihi wasallam man ahabbu an-nasi ilayka, qala Aisha, qila wa min ar-rijal, qala abuha. An tambayi Annabi sallallahu alaihi wasallam wa kafi so, yace Aisha. Kace a daga mazaje ake nufi, yace babanta. So san ka da sahabbai ibada ce, ibada kuma ana so ka yi ta irin yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar da ita, yayi ta ba irin yadda kai kake so. saboda haka kana fifita soyayyar Abubakar da Aisha radiyallahu anha saboda manzo Allah ya fifita soyayyar su, wannan ba kai laifi ba, haka annabi sai ma yayi. So babu wani abu anan. Saboda haka babu wani abin da zai zama laifi anan idan mutun yayi soyayya a dabi'a. Akwai soyayya ta dabi'a. Soyayya ta dabi'a shine mutun ya so mutun saboda babansa ne yaje yana son shi, ko saboda dan shi ne shi ya haife shi yaje yana son shi, ko kuma saboda shi yake kyautata masa yaje yana son shi. Wannan soyayya ce ta dabi'a, ba ita ake magana ba yayin da muke magana soyayya sahabbai. Soyayya sahabbai soyayya ce ta ibada, ba ta dabi'a ba. Sai dai ga wanda yake ubansa ne sahabin, kaga zai masa soyayya ta ibada, zai masa soyayya ta dabi'a lokaci guda, saboda mahaifinsa ne ya so shi saboda mahaifinsa ne, ko kuma ɗansa ne sahabi ya so shi saboda soyayya ta sahabi da kuma soyayya ta dabi'a. Amma kamar mu, muna musu soyayya ce ta ibada, saboda abinda Allah ta'ala ya yabe shi da su, abinda Allah ta'ala ya yarda da su a kansa, saboda abinda suka yi na yada addinin musulunci da koyar da al'umma da yin da suka taimaka annabi sallallahu alaihi wasallam a rayuwarsa, to wannan za ta sa mu so su. Wannan soyayya ce ta ibada, wannan saboda haka a cikinta babu wani abu anan. Haka in ka ɗauki wani ka fifita shi tare da cewa a shari'ance ba shi ne a sama ba, yanzu abin da yake a shari'ance shi ne mu fifita al-khulafa'ul arba'a, a cikinsu mu fifita Abubakar, sannan Umar, sannan Uthman, sannan Ali. Uthman da Ali akwai saɓani tsakanin malamai ko magabata ma wajen fifikon wane ne yafi, amma dai abin mafi rinjaye shine gabatar da Ali Usman akan Ali, kamar yadda yake ya gabace shi a wajen khalifanci. Ko sabani akan su wane ne yafi wani, wannan mai sauki ne an samu wannan, amma Abubakar da Umar wannan a sama suke. In ka fifita wasu na ƙasa da su akan Abubakar da Umar, to anan ka fita daga tsarin koyarwa ta sunna, ka fita daga tsarin koyarwa ta sunna, ka kama wata hanyar kuma daban. Saboda haka ba za ka ce saboda kai kafi san Abu Huraira da aka ka fifita shi akan Abubakar da Umar ba, in kai ka zo da wani abu bako a cikin addinin musulunci, don haka dole kai la'akari da wannan. Amma in ka fifita wanda shi ne shari'a daman ta fifita shi, saboda nusus da suka zo na fifita shi zahiri, kamar ka fifita mutanen Badar akan wanda ba su je yakin Badar ba, ka fifita mutanen bai'atul aqaba wanda suka bai'atul radwan, kai wanda suka bai'atul ridwan ga sanar da annabi sallallahu alaihi wasallama akan waɗanda suke musulunta a lokacin fatu Makka, wannan daidai kai ka fifita waɗancan akan waɗannan. Amma da za ka yi akasi ka fifita waɗancan akan waɗannan, to wannan ka sabawa abin da yake koyarwa ta sunna, saboda wannan soyayya ce ta ibada, ba soyayya ce ta dabi'a ba.
To sai sako da yazo daga Najibullahi Umar Hassan yake cewa Allah ya taimaki malam, menene hukuncin wanda yake azkar na safi amma kuma baya yin niyyar kullum?
To yana rage wa kansa lada ne da falala, saboda haka sai ya rika yi, ba laifi bane yayi wa Allah ta'ala dan yayi na safi bai yi na yamma ba. Amma dai kuma ya rage wa kansa ladan da ya kamata a ce ya nema a gurin Allah da falalar da take cikin wannan, da tsari da zai samu yayin da ya azkar din masa, zai samu tsari har zuwa safiya, kamar yadda in yayi na safiya zai samu tsari daga Allah har zuwa yamma. Saboda haka shi ya rage wa kansa wani alfanu, amma ba wai yayi sabo bane a gurin Allah.
Sai wannan yake cewa matar da mijinta ya mutu za ta iya zuwa aikin haji ko da bata gama idda ba? Daga Salahuddin Salisu Adakawa.
Matar da mijinta ya mutu za ta yi takaba, kuma a takaba mai takaba ba ta fita ta je wasu gurare sai in ya zama larura, wato rashin fitarta zai haifar mata ko dai mutuwa ko salwantar wani abu na lafiyarta. Wannan za ta iya fita, kamar matar da za ta fita ta je asibiti, tana takaba za ta fita ta je asibiti, ko ɗanta baya da lafiya ta kai shi asibiti, ko ainihin babu wanda zai kawo mata abinci, ta fita ta je ta nemo abincin da za ta ci ko ta ce da ƴaƴanta in tana da su. Wannan duk la fita ce ta larura za ta iya ta yi, ko tana makaranta aka zo jarabawa, wanda in ba ta je ta wannan jarabawa ba shikenan wannan karatu da ta duk ya rushe, to nan ma larura ce za ta iya fita ta yi. Amma aikin haji wannan ana iya jinkirta shi, daman daga cikin sharuɗin wajabcin aikin hajji akan mace shine ya zama babu almawani'u shar'iyya tare da ita, babu wani abu na shari'a da zai hana ta tafiya. Daga cikin abin da zai hana ta a shari'anci ta kasance mace mai takaba, kuma a yanzu abu ne mai sauki a cire sunanta a zamana baɗi sai ta je ta yi. Saboda haka in har mijinta ya mutu bayan an biya mata aikin hajji, to sai ta haƙura sai shekara mai zuwa sai ta tafi. In ta shiga aikin hajjin ne, to wannan sai ta ƙara shi. Inda a ce misali bayan ta tafi sai aka sanar da ita cewa ai mijinta ya rasu, to ba za a ce ta dakatar da aikin ta ba. Anan ta fara sai ta ƙara shi, sannan sai ta dawo gida.
To sai saƙon Abbas S. Usman yake cewa shin mutum zai iya canza sunan da iyayensa suka raka masa a lokacin da ya girma?
To idan sunan ba shi da kyau, suna ne mara kyau, saboda yana da wani mahazuri na shari'a, to zai iya canzawa. An sa masa Abdushams misali, an sa masa wani suna irin na gumaka ko wani suna da yake dauke da wata ma'ana mara kyau, zai iya canzawa. Amma sunan nashi mai kyau ne, sunan shi Abdullahi ko sunan shi Muhammad ko Ahmad ko Umar ko Usman, me dalilin kawai zai canza sunansa bayan ya girma? Akwai uquqi a cikin yin haka, kamar yana so ya yi wa iyayensa tawaye wanda bai halatta ba. Amma in abin ya zama ya saba shari'a, to zai canza ne saboda abin ya saba shari'a, kamar yadda annabi ya canza wasu sunayensu. Amma in ba haka ba, to zai shiga babin uquqi, uququl walidain. Iyayen sun zaba masa suna da shari'a ta yadda da shi, sun sa masa Haruna, sai ya rika ganin kai Haruna yanzu kai an ci gaba irin na zamani, shi Haruna ya masa abin nan, kawai shi Anas yake so. Kaga nan sai ce a mai halatta in ka yi uquqi ga iyayenka kamar sunan da suka zaba maka.
To sai sako na gaba wanda ke cewa malam, menene hukuncin wanda baya dora goshinsa kasa wajen sallah sai dai dora hancinsa? Daga Habib Ibrahim.
To ban sani ba, ya gan shi ne ko shi da yake haka, amma wanda zai dora goshinsa bai dora hancinsa ba, shi yafi sauki. Amma yasa hancinsa ba goshi, wanda babu shakka zai wahalar da kansa ne. To in har akwai wannan din, ba wai kawai tambaya ce da shi ya zauna ya tsara ta ba. Da ni dai na fi ganin a samu wanda zai dora goshinsa bai dora hancinsa ba, amma ba dora hancinsa ba goshi. Idan har an samu wanda hakan yake yi, to baya da sujjada. Sujjada sai ka dora goshi da hanci gaba daya. Annabi sallallahu alaihi wasallam cewa yi babu sallah ga wanda hancinsa baya taba kasa kamar goshinsa. Liman la yusibu anfahu min al-ardi ma yusibu jabhatahu. Kaga ashe goshi akan iya dora shi ba dora hanci ba, amma dora hanci ba dora goshi ba. Wanda dai ina ga akwai kokarin kirkiro tambaya dai kawai.
To sai tambayar wani yake cewa suna karatu a masallaci, karatun kowa daban, idan da wani zai saurara to zai rasa nawa zai saurara, domin karatun wancan na shiga na wannan, shin ya matsayin yin haka?
Sallah suke yi ko me?
Karatu na a cikin masallaci.
Yana da kyau in ana karatu kowa ya yi yadda zai yi, kada a daga daga murya wani yana shigar da karatun wani, so wani zai hana wani karatun ne. Saboda haka a daidai a saisaita murya, kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana, yake cewa wala yajharu ba'dukum ba'dan bil qur'an, wala yajharu ba'dukum bil qur'ani ala ba'd. Kada sashin ku ya daga murya yana karanta qur'ani akan na sashi. Saboda haka wataƙila kuma wani a cikin masallacin shi ba qur'anin ya dauka ba a lokacin ya dawo littafi ne na ilimi yana karantawa, ko kuma a hutawa yake yi, ko nafila yake yi, to kaga daga muryar wannan za ta sashi kuma a kawo masa tashwishi a cikin sallarsa ko ibadarsa. Saboda haka a saisaita daidai mutum yadda zai ji yadda kansa, ba tare da ya damu wanda suke yake tare da su ba.
To sai saƙon Munir Abubakar Zango yake cewa malam, tambaya ta shine mutum ne ya fitar da zakka yana cikin rabawa, sai barayi suka zo suka kwace wannan kuɗin zakkar gaba daya, shin malam menene hukuncin zakkar tasa?
To malamai sai saɓani wajen zakkar da mutum ya fitar ba ta kai ga masu zakkar waɗanda za su ci zakkar ba, aka sace. Malikiya da Shafi'iya su suna ga abinda ake la'akari da shi shine mujarradul ikhraj, fitarwar ake ne. In ya fitar ba kuma tare da sakaci ba, wani abu ya samu dukkan da ya fitar, to ya gama abinsa lashe alai. Wannan shine a malikiya, sannan shi ne ra'ayin Shafi'iya. In har da ya fitar ba sakaci yayi ba da ya fitar kawai ya aje tunda yana gaba nashi bane kawai yayi wayi wasa daidai da abun wani yazo ya sace in akwai sakaci to nan zai biya amma in ba sakaci ya fitar ya aje sai barayi suka fado gidansa kuma da suka tashi sai suka sace wannan kudin zakar to su a gurin suna ganin cewa babu komai yayi abin da yake kansa ba dole ya biya ba amma wajen al-Hanafiya da Hanabila su suna ga abin da ake bukata shine wannan zakar ta isa wurin wanda aka fitar dan shi idan ya fitar bai isar da ita zuwa ga wanda ya fitar dan shi ba to bai gama abin da bai gama aikin sa ba in aka sace to zai biya anan abinda zamu ce babu wani dalilin da yake rinjaye da ɗaya daga cikin ra'ayoyin nan guda biyu a gona sai dai kawai mutum ya sake fitarwa dan ya samu nutsuwar zuciya ya sake fitarwar ya bayar dan zuciyarsa ta nutsu akan ko bai zama wajibi akan sa ba sadaka ce yana da ladanta
ke sai tambayar Dahir Yakubu Raram wadda tunuma mallam ya riga ya bayani akai wato shine batun falalar azumin arfa da kuma matsayin azumin saboda haka zamu je tambaya ta Basiru Musa Shaibu wanda ke cewa da Allah mallam yana son karin bayani akan askin jaririya sabuwar haihuwa ita ma askin mata kanta yana daga sunnar manzo sallallahu alaihi wasallam
to wasu malamai suna ganin cewa in mace ce ba sai an yi ba saboda ita mace ba ita ce aka sani da aski ba namiji aka sani da aski saboda haka namiji za a aski wa kansa annabi sallallahu alaihi wasallam ya aski na Hassan da Husaini amma ba a ji cewa ya aski na wata mace ba to wasu kuma suna ganin ba komai dan an aske mata saboda gashin da ta fito da shi galibi ba shi da baya zama kakkarewa ma yake lalace saboda haka in aka aske mai kyau yana fitowa so anan mutum zai yi abin da yake ganin ya fi masa babu nassin da yake tabbatarwa da cewa sai ya yi mata in kuma ya yi ba laifi ne ba
to sai tambayar Ruslan A Musa yake cewa menene matsayin wanda ya faɗa abin da ya tabbata annabi ya faɗa amma kuma ake juya masa fahimta zuwa wata daban
to ban gane tambayar sa gaskiya ban gane me yake so ce to
ina tambaya ne kan mutum ya faɗi abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbata ya faɗa amma kuma mutane sai su juya masa shi abin fahimtar zuwa wata daban
kamar ya to yanzu na ce innamal a'malu bin niyyat annabi ya ce niyya duk ayyuka sai da niyya to kuma ya canza masa fahimtar
su juya masa misali kamar ko yana amfani da shi ne domin bukatar kansa shi ne ka wannan hadisi
a to shi dai ba tsakaninsa da Allah ba ya san saboda me yasa ya faɗe shi ba ya kawo shi saboda ko dai ya faɗakar ko ya tunatar ko ya abin nan sai wani yake ga saboda maslahar sa ya faɗa to wannan kuma ai tsakanin shi ne da Allah
to sai tambayar Jamil M Lawan yake cewa wani lokaci ya kamata a yi raka'atai alfajir
raka'atai alfajir ana yin ta ne lokacin da alfijir ya keto idan alfijir ya keto to a lokacin ne ake raka'atai alfajir sawa'un an kira sallah ko ba a kira sallah matuƙa dai alfijir ya keto shi yasa ake cewa raka'atai alfajir idan mutum yana amfani da kiran sallah ta ladan alama ta hutuwa alfijir tunda baya wurin da zai ga hutuwa alfijir shikenan sai ya sanya kiran sallar ladan kiran sallah ta biyu wanda ita ce ake yin ta bayan huduwa alfajir sai sanya ta alama da zarar aka yi kiran sallar farko shikenan sai raka'atai alfajir
sai Rashida Umar take cewa malam menene falalar karatun alqur'ani kuma shin mutum zai iya tashi tsakar dare domin ya kwana yana karatu
to karatun alqur'ani ya ishi falalarsa hadisin Abdullahi dan Mas'ud yana cikin sunan Jami'u Tirmidhi wanda annabi sallallahu alaihi wa sallama yake maganar cewa dukkan wani wanda ya karanta alqur'ani man qara'a alqur'ana falahu bi kulli harfin hasana wal hasanatu bi ashri amsalha wala aqulu alif lam harfun walakin alifun harfun wala lam harfun wala mim harfun cewa duk wanda ya karanta alqur'ani kowane harafi da zai karanta yana da lada ladan nan ko za a ninka shi goma annabi ya ce ba zan ce da kai alif lamin harafi ɗaya ba ne a alif harafi ne lamin harafi ne mimin harafi ne kaga kenan yana da lada uku da za a ninka masa su sau goma lada talatin kenan to ko wannan kadai ya isa ya nuna maka falalar karatu alqur'ani baya ga hadisai da yawa waɗanda suka zo suke tabbatar da falalar karatu alqur'ani da makarancin makarancin alqur'ani saboda aka karatu alqur'ani a kowane lokaci mutun zai yi shi ibada ne ba wani lokaci da aka ce kada ya karanta alqur'ani a cikin sa ko da safe ko da yamma ko da daddare yana iya karanta alqur'ani saboda ko cikin dare ya tashi ya karanta alqur'ani yayi ibada ba yana da wannan lada insha Allah
to sai Nasir Lawan yake cewa mallan na hukuncin mutumin da ya ajiya a banki sai aka bashi interest a cikin asusun sa to amma bai ci kudin ba sai dai yana amfani da wannan kudin wajen charge da suke na idan ya zo fitar da kudi ta ATM sai su rika dauka shi ina hukuncin yin haka
to ba cin ya ba kafa baya bai ci ba amma kuma ya biya kudin wata hidima da aka yi masa da su to me ya cin haka ci ba wai sai kai abinci ka ci ba duk wani abin da ya kamata ka biya kudi in kai amfani da wannan kudin ka biya ka ci kudin wannan service din da ake maka na cire kudi ta hanyar ATM ko wannan sa ai aiki ake maka kana biya to in ka biya da kudin da aka baka na interest ka yi amfani da shi wajen ciyar da kanka saboda kan an ce ciyarwa ba wai ana nufin ka ci a cikin ka ba sannan ka ci so bai halatta ba in sun ma cira a ciki kai ka san dai cewa akwai kudin riba a cikin kudin ka da yake adadi kaza da za su baka statement of account dinka duk wata zaka ga abin da ya shiga na ribar ko da sun dauka daga ciki ka san nawa suka dauka zaka iya mayar da shi
to sai dai Usman Muhammad yake cewa wanda zai sujjada kabali sai manta yayi sallama sai daga baya tuna yaya zai yi
sai ba di mutukar ba a dau lokaci da yawa ba bai dade ba saboda ka in ya tuna sai sujjada ba di
to sai Ibrahim Sani mai nage shi kuma yace wani dalili ne malamai suke kafa hujja cewa mutum bakwai za su iya haduwa siyan kasa guda daya ko kuma goma siyan karakumi a matsayin abin layya
hadisin Jabir dan Abdullah ke cewa mun yi tarayya a mutum bakwai a raƙumi haka mutum bakwai suna iya tarayya a raƙumi ko a saniya yayin da suke hadaya shi kuma hadisin layya babu wani hadisi tabbatacce sahihi akan layya akan layya sai kiyasi koya ruwaya da ta zo na hadisin Jabir amma ruwaya ce shadza hadisin Jabir yana magana akan lokacin da suka je haji an samu wannan so wannan lokacin haji an yi a hadaya ana yin wannan malamai suka yi kiyasin cewa layya ana iya yi mata kiyasi da hadaya shi ma za a iya tarayya to amma ba wannan si bane wanda ya zo akan wannan zahiri
to sai shi kuma Abubakar Umar magazgace yake cewa malam mutum ne ya rantsuwa ba zai yi abu ba sai kuma ya manta yayi menene hukuncin sa
to mantawa yayi ba wani abu ba a kama mutum da mantuwa rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana saboda kan an yi mantuwa akai abu wannan baya ba zai zama a ce ya warware rantsuwar sa ba ba kafara akan sa
sai san Abdullahi Musa shi kuma yace malam kwanakin baya kai magana akan yarda mutane suke tashi idan wani babban mutum ya shigo to wani abin yana faruwa a makarantu hakan ya halatta aiwa malaman makarantar
ai ko a lokacin tun nayi magana idan ya kasance shine malamin kaga zai iya hana su dama shi yake da tsautsayin nashi ne dama na shi wanda ake tasarwa ne ba shine mai tashin ba saboda haka kaga in shine malamin zai iya cewa ni in na shigo kawai zan muku sallama ko ansa shikenan ya hutar da kansa in shi dalibi ne ba yadda zai dole ya tashi in bai tashi ba za a masa bulala sai ya tashi
to sai tambayar Abdurrashid Rilwan daga Dalhin kasar India wanda tambayar da ya aika ta nan wani ya aika ta kuma mun amsa ta magana akan batun halaccin gina Ka'aba a wata kasa daban tare da yin ihrami irin yadda ake yin dawafi a lokacin aikin haji to wannan tambaya dai tuni malam ya amsa ta a tambayoyin da suka gabata sai tambayar Ibrahim Khalil Adamu da ke cewa malam ni na kasance ina da saurin fushi kuma abin na damuna me ya kamata nayi domin na rage fushi
to duk sanda kai fushi ka ambaci Allah ta'ala kai ta ambatan Allah ta'ala so fushi daga shedan ne ambatan Allah kuma yana korar shedan wani yayi fushi a gaban Annabi sallallahu alaihi wasallam annabi ke cewa na san wata kalma da zai ya fade ta zai daina jin abin da yake ji to da zai nemi tsarin Allah daga shedan sai aka gaya masa sai ce ba zai fada ba saboda yana rawa cewa mutumin ba mai addini bane kila munafiki ne so idan mutun ya ji fushi to ya rika ambaton Allah ta'ala wannan zai taimaka wajen ya koran masa shedanin da yake zuzuta masa wato zuciyarsa
tumala Allah saka dalkai masu raro dika ana muka ka karshen shirin a wannan mako sai kafin mu sallama da ku kuma za ku aika da sakonninku akan lambar waya 0805544413 da kuma 0707776442 sai kuma adireshin email na fatoyinrahma@yahoo.com da kuma shafin mu na fatoyinrahma dake dandalin sada zumunta na Facebook amma din sashin addinin musulunci na gidan rediyon rahma farin cikin al'umma da kuma shi malamin namu a Dr. Sheikh Muhammad San Umari Jallemu babban malami a tsangare nazarin shari'a da addinin musulunci ta jami'ar Bayero Dikinin Kano wanda ya samu damar amsa tambayoyin naku bashir darsin gaggoshi ne ta tara mana sautin akan na'ura ana sigar sasin da na kasance tare da ku nake cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.